Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi a birnin Sompo da asubahin yau Lahadi bai yi nasara ba. Babban hafsan rundunar haɗin gwiwa na Koriya ta Kudu bai yi ƙarin haske dangane da gwajin ba, wanda aka gudanar kwana ɗaya bayan gagarumin faretin soji a babban birnin Koriya ta Arewa na bikin tunawa da ranar haihuwar shugaban ƙasar na farko Kim Il-sung. Sai dai kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Kudu Yohab ya ce babban jami'in tsaron Seoul zai kira wani taron majalisar tsaron ƙasa yau domin nazari kan lamarin. Nan da nan dai Washington bata mai da martani ba, wanda take ɗaukar tsauraran matakan diplomasiya da ya shafi waɗansu ƙasashe da nufin matsawa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un lamba ya kawo ƙarshen ƙera makaman nukiliya da ƙasa ke yi. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gagarumin biki na rawar soja jiya Asabar, ranar da ake tunawa da shugaban ƙasar na farko Kim Il-sung da aka haifa shekaru 105 da suka shige. Kim ya rasu a shekara ta 1994 a matsayin shugaban ƙasar ta communist mai cikakken iko, shine kuma kakan shugaban ƙasar mai cin yanzu Kim Jong-un. An yi faretin nuna ƙarfin soja na ƙasar ne yayin da ƙasashe ke ƙila wakala dangane da batun gwajin makami mai linzami da ake kyautata zaton Koriya ta Arewan za ta yi, da kuma barazanar da shugaban Amurka ya yi na yi wa take-taken Pyongyang iyaka. Faretin da ƙasar da aka mayar saniyar ware ta yi ya zo ne bayan harba makamai wato makamin bom mafi girma da ba na nukiliya ba kan mayaka a Afghanistan da Amurka ta yi. Bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ambaci Koriya ta Arewa ranar Alhamis da cewa matsala ce ga duniya baki ɗaya, rundunar sojin al'ummar Koriya ta Arewa ta mayar da martani a cikin wani jawabi inda ta ce za ta ɗauki wani mataki mai tsanani da zai hana waɗanda suka kai masu hari limfasawa.
Trump
ya ce idan Amurka ta yi ganganci na kai mana hari, za mu mai da martani da irin ƙarfin da muke da shi da zai shafe su, za mu kuma mai da martani da yaƙi ga dangadan da kuma irin namu yaƙi na nukiliya. Mutane da dama sun mutu, waɗansu kuma suka ji raunuka waɗanda ake ƙoƙarin fitarwa daga garuruwan da aka mamaye a arewacin Siriya a wani harin bom da aka kaiwa ayarin motocin safa da suke ɗauke da su zuwa mafaka. Ba a sami wani ƙarin haske ba jiya Asabar yayin da ma'aikatan ceton rayuka suke binciken baraguzan kusa da birnin Aleppo da ke arewacin ƙasar. Shafin intanet na yan adawa Ena Baladi, wanda ya buga rahoton da ya ce na farko ne kafin bincike, ya ce akalla mutane 80 aka kashe, yayin da ƙungiyar ceto wata ceto da ake kira White Hermes ita kuma ta ce akalla mutane 100 ne suka mutu, yayin da ma'aikata ke ci gaba da bincike a wurin da aka kai harin bom ɗin jiya Asabar. Ana kyautata zaton galibin waɗanda suka mutu suna zaune ne a ƙauyukan 'yan shiya biyu da ƙungiyar IS ta mamaye na tsawon watanni. Nan da nan babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari, sai dai ƙungiyoyin 'yan sunni masu ra'ayin jihadi da suka haɗa da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Al-Qaeda a Siriya da suke kai hare-hare a yankin sun saba kaiwa waɗanda suke ɗauka matsayin masu sabo hari. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Labarin gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi da bai nasara ba bai sa an yi sauyi a tashin mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence zuwa yankin Koriya ba yau Lahadi. Jaman Amurka da ke jirgin na Air Force 2 da ya ɗauki Pence da mai ɗakinsa zuwa Seoul sun ce jirgin zai isa babban birnin ƙasar Koriya ta Kudu yau Lahadi da rana. An sami labarin rashin nasarar gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ne ta yi bayan sa'a guda da tashin mataimakin shugaban Amurka Pence daga Alaska, inda jirginsa ya yada zango domin shan mai a dogo tafiyar da zai yi daga Washington zuwa Arewa maso gabashin Asiya. Pence ya tashi daga Washington jiya Asabar a wata ziyarar kwana 10 da za ta kai shi kasashe kudu da suka hada da Japan, Indonesia, Australia da kuma Hawaii. Wannan ita ce tafiyarsa ta farko yankin Asiya tunda ya zama mataimakin shugaban kasa, inda zai tattauna kan batutuwa da suka hada da harkokin cinikayya, tattalin arziki da tsaro, da kuma matakan soja da Koriya ta Arewa take dauka masu tada hankali.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masaruwa da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin na cikin jihar Jigawa ne wadda hukumar zaben jihar ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben kananan hukumomi lokaci kawai take jira. Akan wannan ne wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban hukumar zaben jihar Alhaji Sani Ahmed akan kowane shirye-shirye ke kasa daga yanzu zuwa wannan rana.
Mun yi tanadi musamman na daukan turawan zabe da mataimakansu. Mun fara shirye-shirye yayi nisa saboda dokar ta ce turawan zabe da mataimakansu za su zama ɗan mucin gadi ne, za ka dauke su aro na tsawon ta shida. To mun kuma ba da dokar cewa lalle ne wanda zamu dauka su zama ma'aikata. Mun yi talla a jaridu cewa duk mai so ya zama baturen zabe ya zama ya kai matakin albashi na 12 zuwa sama, mataimakinsa kuma daga 10 zuwa sama, kuma lalle ya zama ma'aikaci ko dai na gwamnatin tarayya ko na jiha ko na karamar hukuma.
Ba na hukumomi masu zaman kansu kenan.
Hukumomi
ma'ana ba ma'aikatan hukumomi masu zaman kansu.
Aishi in nace ma'aikacin gwamnati ya ko duwace hukuma da take karkashin gwamnati, manufa dai muna so mu guji amfani da mutanen da suke yan siyasa ne garau-garau. To mun ba da wannan sanarwa kuma tun ma kafin mu fara shirin daukan su a sati mai zuwa mun fara shirin yanda za mu gudanar da basu horo mai inganci. Mun samu amincewar wata cibiya da ake kira International Foundation for Electoral System da take kasar Amurka, dono abunan ne na harkar zabe da demokradiya. Na kuma tuntubi wata hukuma da take karkashin hukumar zabe ta kasa da ake kira the Electoral Institute. Zamu yi amfani da su domin mu zo mu ga mun ba mutane horon da ya dace, domin imanin da mun shine duk irin tanadin da kawa zabe idan wanda za su gudanar da shi basu samu horo ingantacce ba, ba za ka ga daidai ba.
To shi wannan horo da za ku bayar anan za a ba da shi a Jigawa, ko kuma za ku ɗebi waɗannan jami'ai da za ku ɗauka ne zuwa wasu wurare da za a ba su wannan horo, sannan kuma na tsawon wannan lokaci za a ba su?
A'a, su ita Electoral Institute ta hukumar zaɓe ta ƙasa da ke Abuja za ta zo ta ba su horo a nan na kwana 5. Ita ma wannan cibiyar da na gaya maka ta IFES su ma za su zo nan su ba su horo na kwana 5.
Akwai gamsuwa cewa idan aka bada wannan horo na kwana 5 nan za su lakanci yadda za su aiwatar da zaben yadda ya kamata kenan?
A sosai kuwa, ai wannan fari ne domin tunda kaga zaben namu zai kai har 1 ga watan 7 shine ranar da za a gudanar zabe. Wannan muna so mu ba su ne shi daga masu ilimin abin, sannan kuma mu da kanmu anan zamu zo mu saukar musu da abubuwa a hankali a hankali har lokacin da zabe zai yi. Kuma kar ka manta shi yasa muka ce muna neman masu matsayi da ya kai matakin albashi 12 zuwa sama. Mutane ne da muke ganin graduate ne da koya ka dora su za su ci gaba insha Allah.
To yanzu ka ce kun tallata, kun ce kuna neman waɗannan mutane, kuma ga ka'idar da kuka saka ta matakin albashi misali a aikin gwamnati. Ya zuwa yanzu mutum nawa kuka samu sun amsa wannan kira da kuka yi?
Ai, sanarwar mun ba da ita ne ma last week, amma cewa a fara zuwa a karɓi form daga jiya uku ga wata zuwa 12 ga wata kaga yanzu ne ma aka fara ba musamman ba zan iya sanin mutun nawa suka shigo ba daga jiya zuwa yau domin karbar wannan takarda
batun jami'in siyasa fa jami'in siyasa ne nawa ne suka za su tsaya wannan zabe da kuke shirye-shiryen gudanarwa
to jami'in siyasa masu rijista dai na san akwai guda 40 kamar yadda hukumar zabe ta kasa ta ba mu lissafin su kuma ranar da muka zauna muka saki jadawalin wannan mun zauna da kusan gaba ɗayan su to magana ita ce daga abinda muka cikin tsarin mu yake shine daga 13 ga watan March jiya watan jiya zuwa 22 ga wannan wata shine zamu rufe sai da form na ɗan takara to ba zan iya sanin bayanin jami'u ba har sai mun kai 22 ga wannan wata wato nan da kusan sati uku kenan shine zamu san jami'u nawa ne kuma da wace da wace
a baya na san bare da kuka dage zaben da kuka shirye yi kuka so ku yi daga baya kuka ce kun dage shi jam'iyyar PDP ta tsayar da ƴan takara ta sai fama-faman ku da ta kuma cike ta dawo da su da sauransu waccan wannan ciniki da ta yi ko sayan form da ta saya misali ta sai ma ƴan takara ta yana nan ko kuma ai wannan ya kwarenye ya buruwa yanzu sabo za su saya kina
bai kwarenye ba domin ko a lokacin ma da muka ba da sanarwar dage zaben saboda dalilan da suka sha gaban mu mun ce mutanen da suka riga suka sayi form suna nan a matsayin masu jira har lokacin da muka dawo yanzu kuma da Allah ya sa muka dawo kaga su suna nan a layi
dan haka tsarin da aka yi yana nan kenan ba su ba sayin sabon form
eh a matsayin matakan shugabannin karanan hukumomi 27 ba ko su ma randa muka yi zama ai sun yi wannan tambayar mun kuma gamsar da su haka
ɗaya daga cikin dalilan da kuka ambata a bara na rashin gudanar da zaben nan a yadda aka tsara shi ne batun kuɗi yanzu gashi kun sa rana amma kafa jadawali gashi ana ta tsare-tsare kuɗin sun sami yanzu
sun samu insha Allah sun samu
kamar nawa ne yanzu kuka bukata kuma gwamnati ta baku don gudanar da wannan aiki
to mun bukaci kusan miliyan 700 kuma gwamnati ta amince mana kusan
ma'ana yanzu waɗannan kuɗaɗe da ka ambata suna lalitar hukumar zabe ta jihar Jigawa kawai abin da ya rage ta dinga aiwatar da aikin da ta tsara kenan ko kuma ya abin yake
ai shi aiki na hukuma da jadawali na tsarin kashe kuɗi ana yin sa ne a tsari na kasafin kuɗi to duk wata hukuma ai a cikin kasafin kuɗi ake ware mata kuɗi
girma ciyamin wannan yana nufin kenan a wancan lokaci kamar ba ai muku kasafi ba kenan dan haka kuka gaza yin zaben
ai a wancan lokaci mun faɗa karar cewa gwamnati ba ta da kuɗin da za ta ba mu kuma ba gwamnatin Jigawa ba ce kawai take fama da matsalar kuɗi a wancan lokaci shi wannan ai sanannen abu ne a Najeriya
duk da cewa kun yi kasafin amma ba kuɗin da za a bayar
da ce ma sanannen abu ne a Najeriya a wannan shekarar ai an shigo wani hali da tattalin arziki ya samu raunin gaske kuma shi wannan ba ma labari ba ne ba boyen abu ba ne amma yanzu ai alhamdulillahi yanzu ai daman bukatar ku kun ga hoton da yanzu an samu gashi kuma an amince mana kuma gashi ana tafi da duk wani al'amari
wasu suna ganin cewa me yasa hukumar ka ta yanke hukuncin gudanar da zaben nan a wannan lokaci da ake ganin kamar wato aikin damuna ya kankama musamman la'akari da cewa Jigawa na daga cikin jihohi na karkara da ake dukufa wajen aikin noma a wannan lokaci
kowace jiha ma ai tana noma kuma shi al'amarin zabe doka bata ce ba ga wata ko yanayi ko zamanin da zaka yi zabe duk lokacin da ka samu dama zaka iya yin su ai aiki ne na rana daya wasu kasashen ma ruwa yake kullun kuma ana zaba wasu ana ruwa kullum wasu kuma mafi yawan watanni na shekara ko a nan kasar ruwa yake wannan kuma bai hana ba a shi in za a yi zaɓe sai an dubi al'amarin damuna
amma akwai batun hanyoyi da zirga-zirga na karkara musamman a lokutan damuna akan samun ƙalubale a yankunan lokuna
to ba zan ce akwai wannan matsalolin ba a Jigawa da yana wasan na terrain na wannan jihar ba na ga damuna za ta iya kawo cikas ga al'amarin zaɓe ko miskawar zaratin babu wannan
ya zuwa yanzu akwai wani korafi daga ɓangaren jam'iyyu na dangane da tsokoni tsokaci da dangane da kuka shirya shi wannan zaɓe
gaskiya har ya zuwa yanzu ba mu samu korafin komai ba amma dama ka san ita doka da ɗan adam ya yi ta akan sami wani lokacin ka ga wani hango ma abinda ba za ka hango ba, amma mun yi matukar kokari da gaske da masu ilimin shari'a kafin mu tsara wannan jadawali, kuma ya zuwa yanzu ba wani wanda ya zo mana da kuka. Duk da mun ce kofar abu da take kowane lokaci jami'a ta ga ta gano wani abu da take ga ya kamata a duba shi ko kuma tana da shawara zamu karba, amma dai zuwa yanzu ba wani shawara da ta zo gaban mu.
A zabukan da kuka gudanar a baya na ƙaranan hukumomi, tunda kamar yadda doka ta nuna wa'adin su na shekaru bibbi ne, kuma hukumar nan ta kakara kan nan ma an kunyi zaben nan kusan karo biyu ko uku ne in ban manta ba. Wa'adin yana karewa ne a watan Fabrairu na kowace shekara, misali bayan shekara biyu. Yanzu idan kuka yi zabe a watan Yuli da yake tafe, yaushe ne wa'adin waɗanda za a zaba zai kare?
A'a, shi wa'adi wato mu a dokar da ta kafa hukumar zabe babu zancen wa'adi. Idan ka tafi dokar da take tafiya da harkokin zabe na hukumar zabe ta ƙasa da ake kira Electoral Act 2010, babu maganan wa'adi. Wa'adi na zabukan da hukumar zabe ta ƙasa suke yana cikin constitution. Wa'adi na zabukan da muke yana cikin local government law. Saboda haka mu ba mu da alaka da wa'adi, illa iyaka in muka yi zabe aka rantsar da su daga ranar da aka rantsar zuwa shekara kaza ta wa'adin da aka bayar, shi ne ka'ida. Ba mu da wani rana cewa wata kaza ko meye kaza, ba daga ran da aka yi zabe ba, daga ran da aka rantsar shi ne za ka ɗauki shekara kaza, kamar dai yadda dokar ta tanada ko shekara nawa ne.
Batun kayan aiki yana da muhimmanci. Ya batun kayan aiki tanadin ku a ɓangaren kayan aiki da suka shafi wannan zabe, musamman na'urar nan da aka yi ta cewa kadiri da wacce hukumar zabe ta amfani da ita, za ku yi amfani da ita ne ko kuma ku naku sha'anin hannu za a yi?
Ina so da farko a gane cewa a doka zabe da aka yi na shekara ta 2015 ba wai doka ba ce ta ce hukumar zabe dole ta yi amfani da wannan na'ura. Su ne doka ta ba wa hukumomin zabe dama su fitar da tsare-tsare da za su musu daidai na wajen aiki. Su hukumar zabe da ƙasa suka fitar da wannan. To mu dama kamar yadda ka sani abu da yawa yana hannun hukumar zabe, kamar rajista, kamar yanka magun da za a jefa ƙuri'ar, kamar yi wa jam'iyyu rajista.
Ita hukumar zabe ta ƙasa
ta ƙasa. To mu kuma ga abin da aka ɗora mana a tsarin mulki. So muna yin ƙoƙari mu ga duk abin da zai inganta zabe da ake yin su a hukumar zabe ta ƙasa, ko ma a ko'ina a duniya, tunda muna bibiya. Muna kokari ne ko wannan da kake magana yanzu, mu ma mun yi tunanin mu je mu ga yaya za mu iya yin amfani da wannan na'ura. Na farko za mu duba, mun nema dai daga hukumar zabe wannan tabbas, na je na har zuwa biyu. Na farko za mu duba mu ga yawan kuɗin da za mu kashe, na biyu za mu yi duba mu ga kuma za mu samu ma'aikatan da za su iya sarrafa ta. To yanzu wannan abubuwan muke duba.
To akwai yiwuwar kenan za ku yi amfani da kadri da?
Ba mamaki, in muka gamsu da kuɗin da za su ɗora mana za mu iya yi, da kuma cewa za mu samar da ma'aikatan da za su iya yin aikin, ba mamaki za mu iya yi. Amma ina so ka fahimci cewa ba wai doka ba ne a wuyanmu cewa mu yi amfani da kadri da ko kuma wata hukumar zabe.
To ma saurare, ba a iyakar wannan batu kenan ba, domin kuwa akwai sauran tattaunawa. Kana babban jami'ar adawa ita ma ta ce ta gamsu da wannan shirye-shirye, sai dai idan aka ce za a ɗage to nan ne fa hukumar zabe za ta ji ta ba daɗi ba, in ji shugaban jami'ar PDP ta jihar Jigawan. Yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban hukumar zaben jihar ta Jigawa, sai Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin, ni madugon shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin iko Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotanmu na musamman. A yi sauraro lafiya.
Annobar cutar sankarau dai ba wata bakuwar ababa ce, amma wace ke ci gaba da yin barna a Najeriya da ma wasu kasashen Sahel a wannan karo, da likitoci ke cewa TBC ta shammaci hatta likitocin da kansu. Director a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya mana karin bayani.
Ciwon sankarau ciwo ne da yake shafar mayani da yake kare kamar labule da yake kwakwalwa da kuma wato laka shine meningitis da kuma idan ya kamu da ciwo ake kiransa meningitis to abubuwan da suke haddasa meningitis suna da yawa gaske to amma wanda suke haddasa annoba mai faɗi irin wannan bacteria ce da ake kiranta Neisseria meningitidis ita wannan Neisseria meningitidis wajen kala 12 kala 12 nan guda shi sune suka fi fitina a guda shidan nan guda ɗaya ita ce ta fi yawa ta fi kamari da harafin A din mun san su daman can akwai su to amma da yake shi allurar rigakafi ana yi wa wanda yake ba da karna ne ana kare shi to sai iza mana cewa an yi tanadi an yi gangami na ko ta kwana na gaba aka kare yaduwar mai harafin A din ne to yanzu da babu mai harafin A din ta dan kudi sai mai harafin C wacce a wai ba kuwa ba ce ba wai ba mu san ta ba mun san ta amma a da ba ta da tasiri yanzu babu yayata mai barna sai iza mana cewa ita ce yanzu ta yi barna to shi yasa abin ya dauke babu shiri
kazalika tsohon shugaban hukumar shawo kan cututtuka ta Najeriya Professor Abdulsalam Nasidi ya kuma yin ƙarin haske.
Ƙwayoyin da suke jawo wannan annoban sankarau dama can a Sahel wato tsakiyar Afirka ta yamma kamar daga Mali zuwa Senegal har zuwa da Ethiopia da sauransu akwai iri wanda ake kira kamar iri na ɗaya shi ne iri A ba. To da A da cha su shi jawo annoba a shekarun baya a nan kasar mu ta Najeriya da su Niger da wannan kasashen Sahel din. To sai Bill Gates da mutanen sa suka ce wannan annobar sankarau na yawan kashe mutane ya kamata a nemo maganinta. Kusan lokacin mu da muka rubuta to irin journal na Science da ni da Professor Idris Muhammad da wasu tura muka rubuta muka ce ya kamata a sami kayan yadda za mu tsaya da wannan annobar da ke zuwa kowane shekara biyu kusan ina kashe wannan mutane. Sai muka ga wato alluran rigakafin da ake amfani da shi shine kawai aka bayar ban shekara uku sai karfin alluran ya ragu a jikin mutum. To shine shi Bill Gates suka fito suka ce za su taimaka domin a kirkiro sabon allurar annoba wanda zai magance wannan cutar sankarau din. Amma maimakon a yi wannan rigakafin alluran zuwan rigakafin da zai magance ita sankarau iri A da C wanda ta fi damu mutanen Najeriya da mutanen Afirka ta yamma sai kai aka zabi daya wato A din kawai sai aka yi alluran kuma sai aka dace kai kyau sosai ana ce mata conjugate meningo africa to sai ya zamana ba mu ganin kuma wato sankarau iri ta A ba mu ganin ta fara bacewa to sai ita ta C da ba kirkiro maganin rigakafin ta ba kawai kamar tana nan kwance-kwance sai ta fitar da kanta ga mu da magani da maganin rigakafi na iri wato iri A ko kuma type A amma type C babu shi to sai aka ce muka ce to idan Allah wannan cutar ta bullo ba da shirin mu ba za mu sha mamaki amma yanzu na bin kawai ana nan duk kukan da muka yi a ji a so maganin nan ajiye a tabbatar cewa wannan cutar ba mu mamaki ba duk ba a ji ba.
Babban sakataren hukumar lafiya matakin farko na babban birnin tarayya Dr. Luwanu Muhammad ya ja hankalin jama'a.
Babban abin da mutane ya kamata su yi shi ne shi cutar nan yana yaduwa ne a wajen yawo da za mu daga wajen aiki da kuma wuya in mutum ya yi kaki da ya samu so mutane su kula sosai wajen yin hannu da jama'a a wanke hannu saboda ana ɗauka a sa a baki za a yi ɗaukar cutar kada mu kwanke ruwa ka ɗauki cutar na biyu ana yin ɗauka da idan an kamu da na kamu da idan mutum yana hatishawa ko yana tari ko yana wani abu da ya ɗauka wannan cutar ta ga a cikin ɗaki wato window samu window inda iska ta shiga fita ana son wannan ana son kar a rika cikosu a cikin ɗaki ba a so shiga motoci a da yawa irin haɗuwa a cikin bus ɗin nan za a iya yaɗa wannan cutar to ana so kamar wajen da ake inda ake masu gudun hijira kuma a nan Abuja dukkansu gaba ɗaya 65 ne muka musu da kafin nan na wannan cutar sun karo kansu kamu sun ka fara yi wa an muka yi a garin da aka kamu na Durmi a nan amma kuma da kwa muna son mutane su rika kokari idan za su yi tari za su yi hatishawa su kira bakin kuma inda ake allurar rigakafi su ne samu ya je allurar rigakafi yana da amfani.
To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu ana fuskantar karancin wannan allurar rigakafi.
Rigakafi mu dai tunda wannan annoba ta taso muke a firgice kuma muna ta kokarin zuwa asibitoci muka ga shiru na ɗebi iyali muka je fa asibiti a nan Kubwa asibitin Kubwa aka ce ana yi to ni dai ranar da naje an ce ranar an ce sun tashi washe gari na koma na ga taran ma nan ma dai aka ce sun tashi babu ko ya kare ne a cikin asibitin kuma aka ce wanda aka samu an samu ba ta da yawa amma ta inpatient ce kurum saboda haka har yanzu bamu samu mun yi shi ba. Amma naji labarin cewa akwai wani asibiti a nan mai tama mai zaman kansa sun kokari sun samu, amma duk gudade suna yin ta ne akan naira 6,500. To yanzu 6,500 kamar yanzu mu masu yara da yake yaro yake 5 ko 6 ina ka kudin zaka ce ka cire 6,500 kowane yaro da kai kanka da iyalinka a ce an yi ma wannan allura.
Na tuntubi wani jami'i a wannan asibiti da ake cewa suna sayar da allurar rigakafin, kama yadda na tattauna da shi.
Akwai allurar rigakafin na Sankarau
wanda kana Abuja ne?
Eh, ina Abuja.
Kaban dan mintuna kaban da kaman awa 2 haka zan kira ka. Namu ya kare mu ita barwa je, amma dai ina order mutumin ya ce ni yana zuwa. So in yazo immediately in ya kawo zan maka waya kika zo ka dauka. Kowanne 6500 ne.
A nan Abuja dai yan boko ne suka fi mai da hankali da neman kandagarki na wannan cuta, ba kamar wannan bawon Allah ba da bai ma san ana wannan annoba a halin yanzu ba.
Menene sunanka?
Ana Husaini Ilyas.
Duba da yadda ake ta fama da annobar Sankarau, an kaka yaranka a musu rigakafi kuwa?
Ba abin ma san ana yi bane.
Yaranka nawa ne?
Guda 8.
Kuma baka san ana yi ba?
Ba san ana yi ba.
Amma baka jin labari ko a radio cewar ana fama da annobar Sankarau?
Ba na ji.
Ko baka jin radio?
Ba na jin radio gaskiya.
So da kanzu baka san ana Sankarau ba?
Ba san ana yi ba gaskiya.
Kuma baka cikin fargaba?
Ba tsakarin Allah da ba abin da zai same su insha Allah.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda zamu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya. America daga New Washington DC.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon Sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Professor Kiwon Lafiya na Balarabe Sani Garko.
Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cuta suke kawowa, wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kisin, wato hada baki da baki, ko kuma an haɗa ko cokali a ce wani ya shiga da wani, ko ɗan fitro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha, ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha. To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi, shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a, ko ya ci abinci, ko ya fito daga banɗaki, ko kuma wataƙila ya je cakudu da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko a wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya haɗa ya ci in ya dan gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana so mutum ya zama na cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi, sai samu masu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye, da kuma wataƙila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To ina ganin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara, akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon Sankarau. Allah ya sa mu dace.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.